Kaka, mai wuya.
Ba zai yi a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi bulldozer ita ce kawai amsa ta waɗannan abubuwan ba.
Ai masu yin lissafin sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko ta daula a sun sashi. Sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na halkan aka ruwa aka bar su a wannan lokaci. Nawa aka kashe kuma injina nawa aka zuba a kayan aka sayar da injina aka rusa gobe. Duk sun kasa yin lissafin.
Ba magana ce ta ganduje ba. A magana ce ta a matsayin bakano wanda shi usul dinsa kasuwanci a ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba kawai daga zuwanka ka ce bulldozer ita ce za ta yi amfani
duka waɗannan mutane su kuka abin da ya shafe su ba su kai kashe ɗaya bisa goma ba su tare kanka mutanen kawai majority suna san abin da ake ko suna celebration abin da ake.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan kai ba mazaunin birnin Kanada ba bane a Najeriya kuma ka saba zuwa garin amma ka dade baka je ba ko kuma ka dan kwana biyu a ce yau ka shiga Kano zaka ga yadda ta canja da yawa saboda irin rushe-rushen da aka yi wanda aka soma su tun daga ran 29 ga watan Mayu shekarar nan ta 2023 wato daga ranar da Abba Kabir Yusuf wanda aka fi sani da suna Abba Gida-Gida ya karɓi ragaman mulkin zama gwamnan Kano daga hannun tsohon gwamnan Abdullahi Umar Ganduje. Daga wannan lokacin zuwa yau an rorosa wurare da yawa da suka haɗa da kasuwanni da masallatai da filayen fokon iri da gidajen mutane ma masu zaman kansu. To wannan kuwa shi ne abinda kananan da suka jefa wa shi Abba Gida-Gida ƙuri'a suka yi fatan su samu. Ga wasu ra'ayoyi kafin mu shiga muhawarar mu ta yau.
Ni Comrade Sa'idu Bello ɗan jihar Kano. Ba na tsaunar wannan rusau da ake yi saboda maimakon a rusa ya kamata abu mai doka ta ce kafin ka rusa kayan wani kuma ko da doka ta ba ya dama bai kamata a ce ka rusa abin da ya aka gina ba saboda asara ce wannan kuma wannan zai shafi tattalin arzikin jihar Kano domin waɗanda za su zo su zubo dukiyarsu don ƙasar ta ci gaba don jihar ta ci gaba to ko ba za su zo su kawo komai ba saboda sun san rusau ake yi ba za su zo su ɓannatar dukiyarsu ba su kansu kuma asarar da ake yi ba tsarawa ba ce ta dawo da jihar Kano baya sosai.
Sunana Aliyu Isahaq wanda aka fi sani da Aliyu ɗan Hausa Gwammaja. A to gaskiya ni ra'ayina shi ne a gwamnatin nan idan muka duba tun kafin ta zo take magana cewar kada a siya waje wanda yake ba bisa ka'ida ba to ta yi riga ta yi wannan bayanin. To ni a ra'ayina gaskiya tunda har an riga an gaya wa mutanen jihar Kano cewar idan aka zo ga abin da za a yi to mutanen Kano kamar su suka siya hakan da kudinsu tunda su suka fito suka yi zaɓe suka zaɓi gwamnatin da take yin wannan rusau.
Haka ne to wannan al'amari na canje-canjen da Kano ta fuskanta tun lokacin da Abba Kabir Yusuf ya ɗauki ragamar zama gwamnan jihar shine babban abin da za mu fara dubawa a muhawara da za mu fara yau ta tsaka mai wuya wacce kuma shi wakilin namu da ke Kano da ya shirya mana wannan muhawara wato Mahmud Ibrahim Kwari ya ɗauki matakin tabbatar da cewa ya samu wakilcin NNPP da kuma APC a kan wannan muhawara ba tare da ɓata lokaci ba. Mahmud sai ka gabatar da baƙin naka.
Masarai assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da muka tattara wannan zaure domin gabatar muku da shirin tsaka mai wuya na muryar Amurka. A wannan karan zauren ya karbi bakuncin shugaban jami'ar NLPP ta jihar Kano Honorable Umar Haruna Dogwa da kuma tafaransa sakataren jami'ar APC Honorable Ibrahim Zakari Sarina. Batun na kada ɗaya da kuma rushe-rushe su ne abin da ya fara jan hankalin jama'ar Kano musamman a ayyukan da gwamnatin jihar Kano ta fara. To domin haska ko tattauna wannan batu shi ne muka ga cewa me zai hana mu haɗa hancin waɗannan mutane guda biyu tunda ga sakataren jam'iyya da ta bar gadon mulki ga kuma shugaban jam'iyya da ya hau kan karagar mulki mu ma zai shiga cikin executive ɗin gabaki ɗaya domin yana cikin jerin kwamishinoni ko mutane guda 19 da shi gwamna Abba Kabir Yusuf ya dai kama majalisar dokokin Kano domin ta sahale a saka su kwamishinoni kuma mambobi a majalisar dattawa ta jihar Kano. Honorable Umar Haruna Doguwa, barka da kasancewa a wannan yammaci.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Barka da kai.
Honorable Ibrahim Zakari Sarina, kai ma mu ne maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum, barka da kai.
Bari mu fara da Honorable Haruna Doguwa. Honorable Jamiru NPP ta zo gwamnati, ko da yake akan fadin da kuka ce akwai abubuwa da ake kai in kun zo kuma za ku rusa. Kuma gashi kuna rusawa. Ko za ka yi mana tambihi game da wannan manufa ko ma'ana da ta sa kuke yin wannan rusawa?
To Allah mai shi'anu jin bismillahir rahmanir rahim. Mun siyasar muka bai da kowa ya santa siyasa shi da muke da tsayi ko sakiya. Ba ma zuwa mu yi abin da ke kira ko kariya ko fadan abin da ba za mu iya ba domin neman kuya. Kuma alhamdulillahi shi a dan uwana yana zaune shi ma ya sani, in fact har ma sai rika amfani da wannan din domin a ganin su su sa a kizaban mu, saboda cewa in aka zabe mu zamu kaza zamu kaza, ko mun yadda mun koyi cewa gaskiya ne in aka zabe mu dukkan abin da muke ganin an yi ba daidai ba sai mun rusa ko kuma sai mun canza shi mu ji abin da yake daidai. Kuma waɗannan abubuwan da muke ne yanzu na gyaran Kano da muke yanzu don mai da Kano kan taswira na tsari na tafiya na daidai, dama shi ne fact shi ne alƙawarin mu kullum da mutanen Kano. Kuma na so in tabbatar da cewa gwamnati Abba Kabir mai san cika alƙawari ne, kuma wannan shi ne abin da yake yi sabanin abin da ya fara baya, inda gwamnati zai magana daya ya juya ta biyar, ya juya ta shida, ya juya ta goma ba tare da ya cika ta ba. Wannan wani sabon salo aka samu a jihar Kano wanda gwamnati yake yin alƙawari ya cika.
To amma wato wai sai aka kaman kuna hadawa da ta'adi ba a cikin cika alƙawarin naku, domin lissafin da aka yi a baya bayanan an ce kun ragargaza kayayyaki da kadarorin jama'a ya kai na biliyoyin naira.
To ai masu yin lissafin
ba tare da kudancin jiya ba.
Zaka ji ai masu yin lissafin sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko hotelin daula aka musa shi. Sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na halkam aka rusa aka bar su a matsayin floating, nawa aka kashe kuma injiya nawa aka zuba a kayan aka sayar da injiya aka rusa gurin, duk sun kasa yin lissafin ba sa yin wancan lissafin na wancan tarin da aka yi. Wannan nawa nan suke yi. Kuma dole ne idan kai alƙawari in ka ci kuma tumin kirgin ka ci shi, wannan abin da muke yi kai dan jarida ne ka je ka zo opinion da mutane duka waɗannan mutane da suke kuka abin na shafe su zai ba su kai kashi ɗaya bisa goma mutanen Kano ba. Mutanen Kano majority suna san abin da ake ko suna celebration abin da ake.
Amma ku doka ce ta kawo ku da order, kuma kun rantse da constitution cewa za ku yi aiki da shi a mutunta doka da order. Constitution da kuma abin da suke cewa Land Use Act sun ce ga gwamnati yana da horo ne ya rushe ko ina ne, amma kuma ga siga masana shari'a sun ce ba kuwa mutunta wacce siga
ne sai ya ce an mutunta
ta a ba da notice ta a da compensation
ka ji ka duba bidiyar da suke nan kai
da sauran su
ji ka duba bidiyar da suke nan yanzu wanne ne ba san alama ba
kun sa daula hotel alama
kwarewa
kun sa wa
kwarewa da kaji
ku ya compensation
ya kaji mun kaji mun sa wa daula hotel alama bayan ma alama din sa daula hotel an dauki rushe daula hotel a kai kara kotu gwamnati na wancan lokaci ce ba mun sa kotu yace wannan abin da yake
amma kun ya compensation
wa za ka biya compensation
diya
wa za ka biya
ta haka electoral
ta da yake dole a kan illegality za ka biya shi ai za ka biya mutum ne da yake da nan din sanigari dukkan mutanen nan abin da ake gara electoral act ne shine za ka biya
land use act
land use idan da su kodin ta ka ga ya musu duk wanda yake kare abin da ya su kodin ta.
Honorable Ibrahim Zakari Sarina, ga shi kun kwashe shekara 8 kuna gwamnati, wacce ta gaje ku ta ce kun yi ba daidai ba musamman akan harkar abin da ya shafi gine-gine din nan, ko kuma a lokacin na san gwamna Ganduje ya sha faɗa ya fi sau shirin masaki cewa suna yi ne don su ƙayata birnin Kano, musamman lokacin da aka cari cewa kun fara keta masallacin Idi, har ma yake ba da misali ya ce aje harami a ga ba shaguna ne suka kewaye shi ba da sauransu. Amma ga shi kuma ana cewa ta'adi ma kuka yi, wai ya kuke ji kuma shin ta'adin kuka yi misali?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sallallahu alaihi wa sallam kare magana ta gaskiya wannan gwamnatin ta ban kunya, wato ga ka'ida ta dan adam ta mutuntaka ga ka'ida ta musulunci, wato idan ka kada mutum baka taka shi, wai na abubuwan da suka yi
ba wai kun kai ne
a ai ko daidai ko ba daidai ba wanda yake kan gwamnati ai shine gwamnati. Ba wannan magana muke
za mu zo gare ta ba
za mu zo, amma dai abin da nake so in tabbatar maka da shi shine wato yanda wayannan abubuwa suka fito, wato ba kyau ko kadan ka zo haka kawai don ka hau gwamnati ko ma da yaya ka hau kawai ka duba mutane ka ce za ka yi jindata wato za ka yi ramuwar gayya ramuwar gayya ma da kuma ba akan domin yanzu mutanen Kanawa yanzu ba magana ce ta Ganduje ba a magana ce ta a matsayin Bakano wanda shi usul dinsa kasuwanci ne a ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba ba a yi daidai ba kawai kana wajen gwamnati ka ce ba a yi daidai ba baka bincika ba baka sa kwamiti ba baka san yanda aka yi ba kawai daga zuwanka ka ce bulldozer ita ce za ta yi amfani ai ko ma yaya za ka yi da kamata ka yi kokari ka kafa kwamiti ka ga cewa yaya za mu yi da masallacin Idi yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a Hajji Kam yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a ita daula shin bulldozer za mu samu rushe ko kuma kwacewa za ni ko kuma a wani abu da za a yi ma'ana dai ba zai yiwu a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi bulldozer ita ce kawai amsa ta waɗannan abubuwan ba yanzu maganan nan da ake ina so in tabbatar maka da cewa ina zuwa kotu kullun duk ran da za ta zo na idan ka ga ɗan kasuwa wanda suke tururuwa zuwa wanda kuma dakon kusiya suke amma sun ga wannan gwamnati ta taso ne kawai ta rusa kasuwancin Kano ta rusa
amma me yasa ku ba ka'idar ba misali su abin da suke kokawa shine kun bi cigiyoyin gwamnati
ma bincika
ba kadarorin sa kun mallakawa
yanzu
dai kun mutane
wato
ga yaro gwamnati ta
idan ka ce haka yanzu ko jiya nan naga wai sun ce daga ko kofar na isa zuwa wai gadan kaya za su zuwa kofar famfo za su rusa sai ne dariya nace ko to ai wannan kawai saboda ko Ganduje ne yayi amma daga kofar famfo zuwa kofar Gombai ai zuwa kofar Kabuga wannan kunkusa yi baya a lokacin a gaban idan ka zo ka duba masallaci wannan masallaci kofar mata ina so in tabbatar maka yamma zaka ga ko shi ya bayar idan ka je Abbatuwa wannan makabartar ta Abbatuwa ka zagaya ta Kaduna Road wallahi shi ne ya bayar
so kace kamar kun yi koyi da shi
to haka ne to bari mu tsaya nan a wannan kashi na farko na wannan muhawara idan Allah ya kai mu a shiri na gaban na rana wato yau za ku je da za a jera muku sunayen wurare da dama da kwankwasa da kansu shi ma ya taba bayarwa kamar yadda Ganduje ya yi kuma shin me ye gaskiyar dalilin da yasa aka cire shi ta litalin nan na gidan gwamnati sannan kuma su waye daga cikin mutanen Ganduje suka dinga diba asiransa suna kai wa mutanen kwankwaso duk wannan abubuwa ne da zamu taba a shirin mu mai zuwa yanzu dai muna son mu yi bankwana da godiya ga bakin mu Honorable Umar Haruna Dogon wato shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano da kuma tsohon abokin wannan shiri Ibrahim Zakari Sadina wanda shi ne sakatare na jam'iyyar APC ta jihar Kano Dabo din sannan kuma jinjina ga shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya shirya mana wannan muhawara a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwatani a Washington mun barku lafiya.